Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kun yi hutun karshen mako lahiya. Shirin yau da gobe kuke saurare da wannan maritar Litinin 7 ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fagi
da Maryam Dauda
da kuma ni Halima Jumrau.
Kamar kowace Litinin, shirin yau da gobe akan ma'amala ne da zamantakewar ma'aurata, wanda kuma ya hada har da tarbiyyar ƴaƴa da mu'amalar su da iyayensu. Zauren matasa na tafi da muhawara akan wannan batu na tarbiyyar ƴaƴa da kuma yadda abubuwa suka sake a zamanin baya da na yanzu.
Su wannan girman falo da ake cewa girman falo, ai ba a tsawata musu abinda suke so za su yi, abinda suke so za su ci, abinda suke so za su sha. Saboda haka sai su taso ga girman jiki amma kuma babu girman ƙwaƙwalwa.
To, tunda ana maganar ƴaƴa girman falo kuma da yake ra'ayi ya zo daya cewa an samu bambanci game da yadda ake tarbiyyar yara a da da kuma yanzu. Abin tambaya a nan shine, me ya kawo wannan canji? A ina aka yi sake?
To, a gaskiya barin yara watakila su kadai tare da iyayensu a yanzu rashin sa hannu kamar irin na da na society akan yaro ina ganin ya taimaka wajen canjin al'ada da tarbiyya ta yara a yau.
Tarkashi, ku kasance tare da mu domin jin duka waɗannan bayanai. To, a hilin da yadda ya kuma kome malami Sumayya Murtala za ta koya mana a yau?
To, yau kuma za mu yi rogo, wato za mu dafa rogonmu ne da miyar cikui.
Za ku ji amsoshin tambayarmu ta ƙarshen mako akan irin canjin da aka samu wajen tarbiyyar ƴaƴa a wannan zamani. Haka kuma za ku ji ra'ayoyin matasa akan wasan ƙwallon ƙafa da mahimmancin shi a rayuwarsu. Ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe.
Wane irin canji aka samu game da yadda ake tarbiyyar ƴaƴa a zamanin da da kuma yanzu? Ga yadda kuka amsa mana wannan tambaya ta Facebook. A gaskiya tarbiyyar da ta fi ta yanzu. Damuwa ta yi wa mutane yawa, ga talauci, ga yawan iyalai. Yanzu za ka ga magidanci ɗaya yana da ƴaƴa kusan 20, amma yawancinsu ba su da ɗakin kwana. Wasu ma bai san a ina suke kwana ba, shi yasa ake samun lalacewar tarbiyya musamman a arewacin ƙasar nan. Allah ya kyauta. Sako daga Dahe na Annabi.
Yau da gobe ga sunan da dama, ko mu da muka taho jiya mun san akwai bambanci da yau. To, ina ga waɗanda suka ga shekaran jiya da jiya? Ga akwai kunya ba ga ƴan mata ba, har ma da samari. Ƙanana suna mutunta na gaba, babba na hukumci ga yaro ko da ba nashi ne ba. Amma gaskiya waɗannan yau duk sun zama tarihi, kai al'amarin sai dai Allah dai shi sawwaka. Sako daga mai Real Madrid Tanimu Nuhu Sokoto.
Yau da gobe, haƙiƙanin gaskiya an samu canji da dama akan tarbiyyar yara a da da na yanzu, musamman idan muka duba ɓangaren ilimi da al'adun zamantakewar yau da kullum. Sako daga Prince Umar Gaso, jihar Taraba a Najeriya.
Yau da gobe, gaskiya yara sun samu tarbiyya da wayewa da sanin lissafi fiye da da. Ganin yadda a baya za ka ga ƙato bai iya lissafi ba, bare hikima, sai ƙarfi mara amfani. Yanzu kuwa za ka ga ƙaramin yaro duk tambayar da kai mashi game da shi ko gidansu zai baka amsa. Sako daga Dauda Idris ɗan Karai-Karai.
Haƙiƙa yara sun samu sauyi a wannan ƙarni, domin fasahar da daban ta yau daban. Sako daga Hafizu Balarabe Gusau.
Ilimi da tsafta da wayo duk na yanzu sun fi na da, sai dai yaran da sun fi na yanzu jankai. Sako daga Ɗanbaiwa AIG.
Yaran yanzu babu tarbiyya, na da kuwa suna da komai ga girmama iyaye. Wani ko kai tsaye yanzu yana sa in sa da iyaye, ma'ana iyaye na magana yana yi da sauransu. Sako daga Ishmael Ishaq.
A da za ka ga ɗa na kowa ne, amma yanzu kowa sai ɗansa. Sako daga Abubakar Aminu.
Yau da gobe bambancin kam sai dai ka fada ka bar saura. Irin shigar da ƴan matan yanzu suke yi ba kunya ba tsoron Allah. Ai na zamanin baya ba sa yin ta. Su kuma samarin wancan zamani ba su yin shaye-shaye kamar na wannan zamanin namu. Sako daga Muntaka Liman Tureta.
Tarbiyar yanzu babu irin ta a da. Yanzu babu tarbiya kamar da. Da a unguwa zaka samu mutum daya zai iya hukunta duk yaran da ke unguwar amma yanzu babu. Sako daga dan Ladi Ibrahim Tsakuwa.
Iyaye maza da mata idan kuna kusa ku ƙara matsowa ga Hassan Maina Kaina da abokan tattaunawar shi yau za su mai da hankali akan matsalolin tarbiyyantar da yaya a wannan zamani da kuma yadda ake yin shi a da za su duba irin bambancin da ake samu a wannan hanni da kuma irin gyaran da ya kamata a yi
idan na fara daga bangaren dawana akwai
Abubakar Gambo Abdullahi
sannan sai
akwai Kabir Dahir Rahama
sannan sai
kai Abubakar Umar Tsari
sannan sai kuma
Hassan Shaibu minister
to sai kuma ni Hassan Maina Kaina da zan jagoranci wannan tattaunawa in zan fara da Alhaji Gambo a cikin minti daya akwai bambanci ne dangane da yadda ake tarbiyyantar da yara da 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 kuma yanzu minti daya
akwai bambanci
menene bambancin
bambancin yanzu ana nuna ma yara soyayya ta yawa shi yasa zaka ga yanda ake tarbiyyantar da su da kuma yanzu akwai bambanci domin Bahaushe yakan ce kaso naka duniya ta kishi wannan kalma din in ka bishi zaka ga cewa yanzu ana mutukar nuna ma yaya soyayya ba a sarin su ya baci shi yasa ma tarbiyyan bata ba a tarbiyyantar da su domin tarbiya tana tattare da tsananta ma yaro kwaba mashi da kuma tsawatar da shi to idan soyayya yayin yawa soyayyan yanzu da ake ma yara so soyayyan yayin yawa ba ma iya tsawata musu wani duk abin da yaro yayi kawai zaka ga ya kyale shi ba zai ce bari ba ko da yayi abu mara kyau
Alhaji Kabiru Rahama me zaka ce dangane da yadda ake tarbiyyantar da yara a yanzu idan aka kwatanta da abin da yake a baya
Mala Hassan hakika akwai bambanci bambanci ma kuma mai yawa tsakanin yanda ake tarbiyyantar da yara da kuma yanzu kamar yadda Malam Gambo ya faɗa babban jinkirin da damu shine gaskiya soyayyar da ake nuna yara ta yi yawa sabanin ta yi na yanzu sabanin da dadin ba wai iyayen ba sa san yayan bane a'a suna son su amma sun fi son tarbiyyar su fiye da su kansu sun kowa abin alfahari ne ga yaran sa ya taso san kowa duniya na san shi
Alhaji Abubakar Tsari masa
na
kai tana kake hanga wannan al'amari
eh gaskiya haka ne magana na gaskiya duk abin duk irin tarbiyyar da zaka yi ma yaro in dai ba zaka kube shi akan wasu al'amura ba to an samu matsala shine kuwa yana da kyau idan wani kaga ya mu danka hukunci to bai kamata kai kun ba ko kuma kai fada ba sai dai ka sa albarka domin shi fada na kowa ne amma muddin soyayya ta danne har wani ya yi mishi tsawa ko ya yi mishi abu hayya kai duke shi kaga ka kama hannu domin wallahi yanzu abin da ke kawowa sai ga an doki yaro sai ga cewa ya duke ka waye da kika sai ga an kawo hannu yaro ko yari an tafi har gidan da inda aka bugi hukunci to yaro za a samu tarbiya a wannan wuri ai kai kan ba za a taba samu tarbiya ba in dai har za a kama hannu yaro ko yarinya da an mata hukunci ba za ka ce lalle abin da aka yi na ji dadin al'amarin ba to wallahi inda za ka faɗa ka ba za a taba samu tarbiya a kai ba
Alhaji Alhassan Shehu idan muka duba maganar ta a Abubakar Tsari masa ko da kuwa an da kyara da zalunci ne ba kana ga wannan ba wani abu a ce kullun cin zalunci kullun a kama danka a daddake shi bisa zalunci ba dan yana ba sai kace ka gode haka zai yi
a'a na ba gaskiya wannan
yau wato ban bani
a doke ni dai akan kaida ko ba ga bane yayi laifi an doke shi akan kaida amma ba wai akan kawai haka zalunci ba
kawai ba dadi duka
an doke shi yes ba dadi duka ba sannan kuma baya da haka tarbiya kamar yadda aka ce da yara da na yanzu akwai bambanci bambancin ma ba karamin bambanci ba kaga dai yaran da tun suna karana ake iyayen suke da su lindin su kamar yadda Kabiru ya faɗa yaro yana karami bai ma san bai bai fara ma bude baki ba amma da kai abu zaka ga an toke hannun shi ko amar wannan ana gaban shi da yana wani abu kallo ma ya ishi yaro amar kallo irin na tarbiya na da kallo ba amar kawai ya san me aka biya ba zaka ga yayi lugo amma yanzu ba haka bane yanzu ko kai kana da mace ma an dan ma kana dan tsawon ma ko kana wani sai ya dinga cewa ai yaro karami ne
ka daina bar haka ba eh saboda kawai soyayya sun saba sun dauki soyayya sun sawa yara kuma yaran su ne za su kai su saboda mun duk abin da suke so me za su kai su musali su za su hawan jini ko ba haka bane
gaskiya ne
yawa saboda yaro tun yana karbi baka tankwasa shi ba yawa kuma yayin shi yace yana dan yake tankwasa shi in ya bushe in kaje za ka tankwasa sai ya kare
gaskiya ne alhaji gambo kara tun magana kan soyayya soyayya shin mutum ya so dan sa wannan laifi ne
a ina za a ce ka so danka ya zama laifi ai kamar yadda dai na faɗa da ka so naka ne duniya da kishi ai ba wai dan ka tsawata mai ba ka ki san shi bane ai idan ya zama na kirki za ka ji kowa murna amma idan ya lalace ai za ka ji kowa bakin ciki saboda haka daga gyara kayan ka ya zama sauki mu raba ina ganin misali kaddara ma ko an da kiyaran ka akan zalunci kar ka nuna mai bacin ranka a gaban shi ko da za ka yi wani faɗa ko wani abu ka bari sai bayan idan shi shi ka nuna mai shi ne bai ladabi da biyayya ba ka bashi nuna mai cewa me yasa har ya kai ga yayi abin da aka duke shi to ni ina ganin ai a tattaru domin tarbiya ba ta yiwa mutum daya fa dole sai uwa ta taimaka uba ya ba da nashi gudunmuwa idan kana da makwabta ma su ma sai sun taimaka maka domin kai kadai baka yi saka tarbiyantar da yaran kai kadai ba saboda makaranta malamai ma za su ba da nasu gudunmuwa da na islamiya da na boko in an samu wannan insha Allah za ka ga yaro ya tashi cikin tarbiya da ladabi da biyayya da kuma ganin girman mutane
a ranar kabiru rama idan muka duba yadda tarbiya take a da da kuma yanzu musamman a nan Abuja ko yaran da ake kiran su girman falo ya kake kudin da irin tarbiyyar waɗannan yaran da kuma yaran da misali
eh to ai kamar yadda Malam Hassan kace girman falo wato in kace girman falo kamar a takaice kace dan shugaba to aka yi makana shugaba ko ai tarbiyya ta yi karanci su wannan girman falo da ake ce girman falo ai ba a tsawata musu abinda suke so za su yi abinda suke so za su ci abinda suke so za su sha saboda ka sai su taso ga girman jiki amma kuma babu girman kwakwalwa sura ka siyasa sai ake kira su girman faru to me ka wannan karancin tarbiyya zurfafa soyayya a tare da su kuma ka ga ai da bambanci shi yasa ake cewa girman faru da kuma wankan kwariya shi wannan da mu a cikin kwariya ma ka wuce shi
wannan zai ga wannan karin bayani
a kwariya ka wuce shi saboda ka a turbaye da fansa so maganar wancan shugaba da yin abun je gida ma da ni kafa su dubata su ba amma ba wai dan ba a san shi ba
Alhaji Abubakar tsari masa
na'am
idan muka duba yadda sha'anin tarbiyya take a da da kuma yanzu menene muhimmin canje-canje da aka samu tsakanin waɗannan matakai guda biyu
ai wannan an samu canji sosai saboda gaskiya ta barkore yaren mu daukan al'adar turawa din nan ma da kake gani shine ya kasa duba ga da fa daka ga in baban ku ya dawo mafi mara ce baban ku ya dawo amma sai ga an ce wai dadi bugamu ji mai dan ya yi mun da cancan da ba ba shi boko ba wallahi shi boko dan boko ma na da ma ya dan in kaji dan boko na da yana turanci ya bambanta da dan boko yanzu ma yanzu in banda wawa shi kudin mutane ma bai a cikin ma boko banda wawa shi kudin mutane to dan to wannan magana ma dokar adun turawa wannan da yayi wai wani dadi wani momi da sauran su dole mu koma mu tarbiyyar nan dai irin ta da
yanzu idan kana ganin wannan laifi ne yanzu kai yayanka a nan Abuja za su kira ka me suke cewa
a ni ba kusa kira amma na ga suna su da joni suna da dadi
a ranar gambo in na dawo gare ka idan muka duba yanda tsarin tarbiyya take a da da kuma da tsarin tarbiyya take a yanzu menene kake ganin abubuwan da aka rasa a yanzu wadanda kuma da ake yin su wanda ya kawo bambanci tsakanin abubuwan nan guda biyu
eh Allah hakika abubuwan da aka rasa yanzu da da akwai karancin kunya yara za su tashi ba sa jin kunya kowa a yanzu a da kuma yara za su tashi da kunya kunya tana taimakawa yaro ya tashi da tarbiyya domin koda zai yi wani aiki na asha zai ji tsoron wani babba wanda yake jin kunya shi ya ganshi sai ka ga ya bari to amma yaran yanzu alal hakika suna tashi da rishin kunya da fitsara shi yasa tarbiyyar su tana da wahala saboda kamar yadda Abubakar ya ce daji dinnan daji kalma ce mai kyau kuma ba wai mun aibata ta bane a'a amma aka bi tarbiya da wani yaron da yake cewa dadi da yaron da yake cewa baba to an dan samu bambancin kunya da dada da na yanzu sannan kuma kaman mutan mutanen kauye ko da yaro yake karatu zai yi wuya ka ji ya ce ma mahaifin shi da haifin shi dadi sai dai ya ce baba ko kuma in an dan saka ya na islamiya sai ya ce abba to kaga wannan duk yana cikin tarbiya saboda haka dole ne a koya ma yara jin kunya tun daga farko
to Allah shi taimaka to ko me ya kawo waɗannan canje-canjen me ya kawo bambancin yadda ake tarbiyyantar da ƴaƴa a da da kuma yanzu a ina aka yi sake Hajiya Larai Bala Ahmed lauya kuma mai sharhi akan abubuwan da suka shafi tarbiyya da rayuwar jama'a za ta amsa waɗannan tambayoyin
a gaskiya an samu bambanci yadda tarbiyyar yara take a da da yanda take a yanzu musamman daga iya lokacin da misali zan iya bayani daga lokacin da muke kanana mu ma zuwa yanzu to a da iyaye ba su kadai ne suke da daman tarbiyyantar da ƴaƴansu ba iyaye su ne suke da primary misali su initially su ne suke fara raino ko tarbiyyar ƴaƴansu daga cikin gida kamun wani ya kai su a da ba wai ɗan uwa kawai suke da dama misali akan tarbiyyar ƴaƴansu ba makwabta malamai da iyaye babu wanda ba shi da muhimmanci akan tarbiyyar yara ko baya play role akan yanda yaro yake tasowa a gaban iyaye ko da a ce misali kana da yaro yana da yayye ko yana da abokan yayye ballantana irin ko da a kofar gidansu ne mafi yawa yanda ake samu yara a ce ai ga wasu masu kanti ko masu irin wata sana'a dai a kofar gida jama'a dai da suke alhamdulillah wanda suke to yaro idan ya taso to ganin yanda jama'a suke a tare da su cikin gidansu ne ko a wajen gidansu ne to da wuyaye wani abu da za a ce masa Allah wa dare domin ku ya san kowane ɗaya daga cikin waɗannan yana iya hukunta shi ko ya tarbiyyantar da shi akan abin da ya naba daidai ba kuma iyaye babu wanda zai iya cewa a'a dan me yasa ko wani ya dau hukunci akan ɗansu ko kuma yayi masa ba daidai ba ko da ko ta kai da ya dake shi ne ko ya zage shi babu hukuncin da makwabci ko abokin zama ko wa ko abokin wa ba zai iya dauka akan yaron da yaga ya aikata ba daidai ba to a gaskiya a da an hada hannaye da yawa wajen tarbiyyantar da yaro to a gaskiya mu dai a cikin ɗabi'unmu ta Hausawa a ɗabi'unmu na Hausa yara suka rayu a tsakanin magabatansu aka aka tarbiyyantar da yara hannu da yawa misali da ake cewa to ba wai sai uwa ko uba ko wani dangin uwa ko na uba ba kowa ma wanda yake around to yana da dama yana da hannu akan tarbiyyantar da wannan yaron da yake a tare da shi saboda haka yana da wuya kiga yaro ya taso a da ya fanɗare domin ido da yawa yana kansa kuma shi wannan mahaifin ko mahaifiyar ba wanda zai ga cewa wannan abun da aka yi matsawa da aka yi matsansa ko wani fadakarwa ko wani punishment da aka yi akan dan ya san cewa ba wai mugunta ba ce a'a sai ya shi aka yi sabanin a yanzu wanda kowa yana ganin ɗansa ne wataƙila idan wani ya sa hannu a kansa zai ga kamar ko wata ƙeta ce ko mugunta ce ko kuma a'a da wata manufa za ka taɓa masa ɗa to a gaskiya barin yara wataƙila su kaɗai tare da iyayensu a yanzu rashin sa hannu kamar irin na da na society akan yaro ina ganin ya taimaka wajen canjin al'ada da tarbiyya ta yara a yanzu mafita guda tsaye ce nake ganin sai har in za mu haƙura mu yadda a ran mu cewa tarbiyya ba ta mutum ɗaya ba kuma har in maƙocinka kana ganin cewa wai yana da wata manufa akan ɗanka ko akan wani matsala da ta taso a game da ɗanka ko kana ganin kamar zai zama ko wani ƙeta ne ko kuma wata manufa ce ta daban to definitely ba za a samu wani canji ba na ce to amma mafitan kenan yadda cewa tarbiyya ba ta mutum ɗaya ba ce kamar yadda iyayenmu da kakanninmu suka raine mu suka nuna mana cewa duk wanda yake gaba da kai to ya isa ya hukunta ka wanda yake da gaba da kai ya isa ya maka magana ya sa ka ko ya hana ka to har in za mu yadda mu dawo da wannan tunanin mu karɓo wannan al'ada wanda dama ta mu ce mu amince ta ci gaba a tsakaninmu to ina ganin za a samu domin kana ji kana ganin za ka ga yaron da ka sani yana aikata asha baka isa ba baka da daman da za ba wai ma cewa wai sai ka hukunta shi ba. Misali, ka sanar da wannan matsala ga magabatansa, ka tana iya zamewa matsala. Domin idan ya ga dama, iyaye a yanzu sau da yawa suka ɗauki magana ƴaƴansu ya da ta kowa. Domin koda wani ne wanda yake magabacin ne ya ga haka ya zo yake ƙoƙarin sanarwa, to matsala tana iya faruwa. Abin yakan haifar da gaba ma a tsakanin maƙwabta. Misali, wani ya ga wata illa ta ɗanka in zai tsare ka gaya maka, to idan mutum ya ga dama yana iya jiyewa ya ta ƙiyayya shi ko kuma da wata manufa. To har in dai ba wannan tunanin ne za mu kauce ba, mu daina mu yarda da irin matsalolin da suke faruwa da mu a yanzu, wanda ƙiri-ƙiri a cikin anguwanni gashi nan muna ji muna gani yara na aikata abin da duk suka ga dama ba tare da wani ya isa ice musu bari ba. Ko da ko mutum ya kai matsayin abokin mahaifinsa, to ba dole ne su ɓoye masa irin abin da suke ba, domin sun san ko da ma gaba maganar ta je, to babu abin da zai je baya, ba abin da zai faru. Idan bai isa ya ɗauki wani hukunci ko na dusa kamar a da, wanda yaro zai iya tsorata ya ce a kan ya hukunta ni ba, ya kashi dai wataƙila har in ma ya kai zuciyarsa ne sai ya ji ya sanar da iyayen, ya san babu abin da zai biyo baya. Dan ba dole ne idan ɗan ya musa iyayen su yarda da abin da wannan mutum ya zo ya faɗa ya ce gaskiya ne ba.
Maryam da Jamila, ku buɗe kunnuwanku. Hilin da haida hani, amma ga Lami Sumayya Murtala a yau za ta koya mana dafa rogo da cukui. Rogo da cukui gata.
To yadda za a yi wannan dafaffen rogo da miyar cukui shine, uwar gida za ki samu rogonki, ki samu nama ko kifi wanda kike so dai, da alayyahu da albasa da cukui. Ki sami ko botaki ko man shanu, duk wanda dai kika samu, ko ma mai idan duk babu waɗannan. Ki sami gishirinki da abin ɗanɗano, kina buƙatar koren tattasai. Da akwai thyme in uwar gida tana so, shi ma dai ɗan ƙarin ɗanɗanon girki ne da kuma ƙanshi, za ki iya amfani da shi. To idan kika zo kuma yadda za ki dafa rogo. Idan kika dafa rogo, uwar gida kin san yadda ake dafa rogo fa, shi ba fereyarsa ake kamar yadda kike ake fereye doya ba, a'a, a tsaye ake ɗan tsaga shi kaɗan. Aka tsaga haka za a yi ta sa wuƙar ta jikin ɓawon da rogon, ana ɗan ciccizga shi haka, ana ɗan kankara kamar kankare kike yi, da haka za ki ɗan ɓare ɓawon. To a dabarance kenan. To idan kika dafa shi, idan ya yi laushi, sai ki sa a turmi don ki ciccire jijiyoyin. In kuma laushinsa ma ya sa ya dawo, za ki iya zazzare jijiyoyin. Shi kenan sai ki zare jijiyoyin ki ajiye. Sai ki samu namanki ko kifi, wanda dai kike so, ko kuma in nama ne kin ga daman shi za ki tafasa shi. Ki tafasa shi, yayin da za ki tafasa ki sa ɗan gishirinki da wannan sayin ɗin idan kina buƙata, sai ki dafa. Idan ya dahu, kika tabbatar shi ma naman ya yi laushi, to shi kenan, shi ma sai ki sauke wannan ɗan ruwan naman. Rogon nan da kika ajiye, sai ki ɗan ɗebi ruwan naman nan, sai ki yaryaɗa shi a cikin rogon haka, sai ki rufe, saboda ana so ɗan ruwan naman nan ya shiga. Kin san ruwan nama uwar gida yana da amfani, kamar wani lokaci da za a ce muku ma kina iya ɗiban ruwan nama ki sha. Ki tafasa nama, in ya tafasa kawai ki ɗebi ruwan ki sha. Uwar gida yana da amfani matuƙa gaya a jikinki. To idan kika yi wannan, kika ajiye shi, idan kika ajiye shi rogon nan da kika zubawa ruwan nama kika rufe, sai ki zo sai ki sami ɗan botan nan naki ko man shanu, sai ki ɗan sa shi a wuta shi ma. Idan kika ɗan sa shi a wuta ya narki, sai ki zo sai ki zuba shi a kan wannan ruwan na naman nan dai da kika dafa. Idan kika zuba shi, sai ki kawo wato albasan nan. Dama ita ma albasa ki riga kin sa ta a cikin tafashen nama. To in kina so za ki iya yanka wata, sai ki ƙara a kai duk kin haɗa abubuwanki. To sannan sai ki zo daga bisani, bayan ruwan naman nan ya ɗanyi ƙasa, sai ki kawo shi wannan cikin naki, sai ki ɗan kakkarya shi.
Kama fonin kamar zai yi daɗi. Idan ana maganar matasa, dole ne a yi maganar wasanni, musamman wasan ƙwallon ƙafa a wannan zamani. Shi ma Faisal Abdullahi Kano matashi ne mai ra'ayin wasanni, kuma ya tattauna yau da gobe da 'yan uwanshi matasa akan sha'awarsu ta ƙwallon ƙafa da dalilinsu na goyon bayan ƙungiyoyin 'yan wasa daban-daban na duniya.
ya sunan malam?
A sunana Abba Isa.
Ko zaka iya faɗa mana kungiyar ƙwallon ƙafa da kake goyon baya?
Kungiyar ƙwallon ƙafa da nake goyon baya ita ce wato Manchester United. Gaskiya akwai dalilin da yasa na zaɓi kungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester United nake goya mata baya, saboda gaskiya ni a gani na a cup duniya babu wata kungiyar ƙwallon ƙafa da suka iya taka ƙwallo sama da su, shi yasa na zaɓi su a matsayin wanda nafi kauna.
To wani irin muhimmanci kallon wasan nasu ko kuma kallon ƙwallon ƙafa gaba ɗaya yake da shi a rayuwarka ta yanzu?
Muhimmancin da ƙwallon ƙafa yake da shi a rayuwata shine yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ɗebe min kewa, musamman ni akan kan kaina. Sannan kuma gaskiya kallon ƙwallon ƙafa yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mutum ko da a ce akwai wani abu da yake damunka a cikin rayuwa, idan ka kalle shi tunda abin da kake so ne za ka ji cewa duk wata damuwa ta tafi daga cikinka.
To kai tsaye a ƙarshe wani sako za ka tura wa ainihin ‘yan uwanka wanda kuke tare kudin ainihin goya wa Manchester baya?
Eh, to gaskiya mu dama ai duk wanda ga cewa yana goyon bayan ƙwallon ƙungiyar Manchester United za ka cewa mu kanmu a haɗe muke gaba ɗaya, saboda idan ka duba tatin sunanmu, sunanmu Manchester United, ko da yaushe muna tare kuma ba mu tunanin cewa akwai wani bambanci da muke nuna tsakaninmu ko kuma wani menene. Wannan shine.
To mun gode Malam Abba Isa. Ya sunan malamin?
Sunana Muktar Suleiman, wanda aka san da Daraja Salati.
To ko zaka iya gaya mana kungiyar ƙwallon ƙafa da kake kallo kuma kake goyawa baya?
Eh, gaskiya kungiyar ƙwallon ƙafa da nake kallo kuma nake goyawa baya ita ce kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal.
Wani irin muhimmanci wasannin Arsenal ko kuma shi kanshi wasannin ƙwallon ƙafa yake da shi a rayuwarka ta matashi?
To gaskiya muhimmancin wasannin ƙwallon ƙafa da yake a rayuwata shine saboda ina yin ball sai san da ƙarin samun experience akan kallon Arsenal da yake. Dama mu yan Arsenal kowa ya san kan mu haɗe. To amma sakon da muke son isar shine mu ƙara jajircewa da taya Arsenal din da fatan alheri akan samun ci daga ci.
A sunana Muftawa Adam Sale Fagi. Eh, kungiyar da nake goya ba ita ce Real Madrid, wacce aka fi sani da madagar ƙwallo. Na zaɓi wannan kungiya ne saboda ga ita ce kungiya ɗaya tilo wacce iya abin da ta buga shi ake ba ta, ma'ana ba a Facebook ɗinta ko irin wani nuna son kai in tana tare da wata kungiya. Eh, muhimmancin kallon wasa na gaskiya musamman ga mu matasa wanda muke a tsarin musamman soyayya haka, idan ka je budurwarka ta ɓata maka rai sai ka je ka fanshe a gidan kallon ball.
Sunana Ali Bashi Fage. Ina son kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Gaskiya na zaɓi kungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona saboda yadda suke taɓa ball, suke ball dalla-dalla, tana ƙayatar da ni, isa na zaɓe ta kenan. Muhimmancin da ƙwallon ƙafa yake a rayuwata matashi saboda ball tana ɗaya domin cewa ko ina cikin bayan cikin na kalli ball ina mata dukkan damuwa, shi sa nake kallon ball. Kuma yanzu na fara kallon ball ba zan daina kallon ball ba sai da shekara 70.
Jamila da Maryam, na ji daɗin ganinku kuma dai kun ɓata min rai. Na aza in na zo zan iske ƙwaryar ɗan wake da shinkafa da wake da kaji a soye, kun ji daɗi da rogo da cukui, kun ji daɗi na dawo mako shida.
Sunana a Friza.
A ni Abubakar Jinaidu ne kawai ya tarbe ni da wani abu wanda kuma ba zan waɗi a nan ba, kama Ibrahim ya ce za mu raba.
Bari Hausa ba za ki gani.
To masu saurare, iyakacin shirin kenan, da fatan kun ji daɗin shi kuma kun amfana da bayanan da kuka ji yanzu a madadin
Jamila Kabir Fage
da Maryam Dauda
da wanda ya haɗa mana ko kuma wadda ta haɗa mana sauti kuma ta jagoranci shirin Julius Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Greg Burns. Ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata, sai gobuwar haka da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin mai ƙayatarwa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.